بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يبود بديا قال الله سبحانه وتعالى نساك حدامو أن صفيا تلهدي شاؤكو قوات ربيع الأول shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 4 ga watan 1 a shekara ta 2015 ta lissafin milaniya. A ci gaba da karatun mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin rayuwarsa, wanda muke bi daga littafin Ar-Rihiq Al-Makhtum na Sheikh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Za mu tashi yau a cikin maganganun da malamin ya ambata dangane da har yanzu dai ahadath fathu Makka, abubuwan da suka faru fathu Makka, inda yake cewa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-masjid al-haram wa yutahhiruhu min al-asnam. Nan ne ko wato shigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-masjid al-haram, masallaci mai alfarma na Ka'aba, da kuma tsarkake shi daga gumaka. Malami ya ce thumma nahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallama wal muhajirun wal ansaru bayna yadayhi wa khalfihi bayna yadayhi wa khalfahu wa hawlahu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ga kuma al-muhajirun da al-ansar suna gabansa, wasu ma'ana wasu a gabansa, wasu a bayansa, wasu kuma a kewaye da shi. Hatta dakhala al-masjid, har ya shiga masallaci. Fa aqbala ila al-hajar al-aswad, ya tinkari al-hajar al-aswad. Fastalamahu, ya sumbace shi. Thumma tawafa bil bayti, sannan yayi tawafi zagayen dakin Ka'aba. Wannan shine tawafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko a wannan guri bayan fathu Makka, ma'ana daga shigowar Makka a matsayin Makka yanzu ta zama gari na musulmi. Mutanen garin kuma mafi yawan su a wannan lokaci sun musulmi, ko ince duk sun sallama, sun bi kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk da zamu ji wasu yadda suka musulunta din. Yace wa fi yadihi qaus, a hannunsa a lokacin akwai baka, baka dai wannan ta harbi. Wa hawla albayti 360 sanam, lokacin akwai gumaka gunki 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 dai har 360 a cikin da kuma kewayen wannan daki na Ka'aba. Faja'ala yat'anuha bil qaws, bayan yayi tawafin ne sai kuma ya rika zungurar waɗannan gumaka da wannan baka da take hannunsa. Har malamai sun yi magana akan wannan abin da ya faru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashe tawafin da yayi a zagayen ɗakin Ka'aba ba sai da ya fito da gumakan aka kakkau da su sannan yayi tawafin ba, yayi tawafin gumakan suna ciki. Mun fahimci wannan? Wannan shi ma wani abu ne wanda malamai a bangaren da awa suka hango shi da nuna cewa ashe yana cikin abin da zai nuna mana wani abu da ya kazanta da al'umma suke cikinsa. Idan har za a samu damar da za a yi ibada ba sai an kawar da wannan abun baki ɗaya ba, to babu wanda zai ce ibada ba ta yi ba. Domin babu mutumin da zai kawo a zuciyarsa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tawafi don girmama gumaka. To ashe samun su din bai hana mutum yin ibadarsa ba. Haka wanda zai kawo wa mutane misali irin abubuwa da ake fama da su na hayaniyar zamanin yanzu, misali a zo a ce ƙasa kaza ba ƙasa ce musulma ba, don haka sai an yi wasu abubuwa na siyasa kafin addinin su ya karɓi wannan, duk ba zai zama haka ba. Mun fahimci waɗannan abubuwan. Duk abin da musulmi za su iya a kowane lokaci musulmi ne su ba za a ce sallar mutanen ƙasa kaza ba za ta karbu ba sai an koma hukunci ya zama na Allah in ba haka ba duk sallar su ba ta yi kun gane wannan abu da aka wannan abun yana nuna mana shi musulunci yadda yake tafiya gurgurdan abin da zaka iya shi zaka a zamanin da kake ciki kuma shine abin da Allah zai karba daga gare ka insha Allah ta'ala to shine bayan ya gama wannan sallah sai faj'ala yat'anuha bil qaws sai rika su zungurar waɗannan gumaka da bakar da take hannunsa wa yaqulu yana cewa ja'a al haqu wa zahaqa al batilu inna al batila kana zahuqa gaskiya tazo ƙarya ta tashi ta tafi ta kau lalle dama ita ƙarya mai gushewa ce wannan a suratul isra'i kenan sannan a suratu saba ya karanta ja'a al haqu wama yubdi'u al batilu wama yu'id gaskiya fa tazo ita ko ƙarya dama ba ta farar wani abu kuma ba ta mai da shi Allah shine wanda yake yubdi'u al khalqa thumma yu'iduhu shine zai halicci abu daga farko babu shi sannan kuma ya matar da shi ma'ana ya karbi ran wannan abun ya kashe shi sannan yu'iduhu sannan ya mai da shi a yadda yake ƙarya kuwa nan ana nufin kun ga gumaka suna ciki ma'ana gumaka ƙarya ne duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba sawa'un gunki ne ma ko ba gunki ba to la yubdi'u wa la yu'idu baya iya kirkirar abu babu shi baya kuma iya mai da shi bayan an rasa shi to sai shi wal aslamu tatasaqatu ala wujuhiha haka ya rika yi yana zungura su da wannan baka suna ta faduwa bisa fuskar su duk abin da aka ce ya fadi a fuska to an gama wulakanta shi to ma'ana ya fado maimakon ya fadi da kafa sai ya rigingine a fuskar da ake ga ita ce mai daraja fuskar da mai bauta masa shi ita yake fuskanta ya roki abin da zai roka kuma ya sa ran za a biya masa bukata sai an gizo wannan fuskar sai ta fadi kasa ita ce mai fara taba kasa kaskanci ya tabbata to haka waɗannan gumaka suka rika faduwa wannan kissar da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga din da yayi abin nan da yayi duk yana nan a cikin Bukhari da Muslim wannan riwaya din wa kana tawafuhu ala rahilatihi kuma wannan tawafi da yayi ba da kafa ya zagaya ba akan dabbarsa akan abun hawansa ya zagaya yayi wannan tawafi wa lam yakun muhriman yawma idhin tawafi ne ba na umara ba domin ya shigo ne dama ba da ihrami ba a wannan rana faqtasara ala tawafi don haka tawafin kawai yayi falamma akmalahu yayin da ya cika ya gama wannan tawafi da'a Uthman ibn Talha sai ya ce a kira masa Uthman dan Talha Uthman dan Talha su ne waɗanda ko in ce shi ne a wancan lokaci wanda mabudin ɗakin Ka'aba ke hannunsa tun a jahiliya fa akhadha minhu miftah al-ka'ba sai karbi wannan mabudi na ɗakin Ka'aba daga hannunsa fa amara biha yami ka yace faftuh fa futihat aka bude ɗakin Ka'aba fa dakhalaha yasa kafarsa sallallahu alaihi wa sallama ya shiga ɗakin Ka'aba fara'a fi as-suwara da ya shiga sai ya ga hotuna zane zane wanda aka yi ko mutum mutumi daban-daban wara'a fiha surata ibrahim sai ga surar hoton ko mutum mutumin annabi ibrahim an sassa ko an yi shi wa isma'il da kuma isma'il alaihi ma assalam yastaqsimani bil azlab wai suna amfani da kibau wajen neman sa'a ga kibau a hannunsu irin wanda ake yi na jahiliya na neman sa'a faqala a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qatalahumullah tir ko Allah tsine waɗannan mushrikai masu wannan zane zane wallahi na rantsa da Allah mastaqsama biha qatt da annabi Ibrahim da annabi Isma'il ba su taba amfani da waɗannan kibau wajen irin wannan abu na neman sa'a ba ce ƙarya ne mone ne daga cikin abubuwan da dama jahiliya suka dangana wa addinin annabi Ibrahim cewa yana irin waɗannan abubuwa kuma har suka samu kofar su ma su yi kamar haka yace wara'a wannan ya nuna mana zagada ne da hotuna a wuraren ibada dama sanannen abu ne duk inda ake bautawa abin da ba Allah ba ba sa rabuwa da irin waɗannan abubuwa sawa'un daga ahlul kitabi ko kuma mushrikai yace wara'a fil ka'bati hamamatan min idan a cikin ɗakin ka'aba kuma yaga wata tattabara da aka yi ta da ice aka sassaka ta da ice fakasaraha biyadihi yasa hannunsa ya karairaya ta wa amara bisuwari fa muhiyat ya ce waɗannan hotuna da aka zazzana a jikin bangon duk a goggoge su aka goggoge wannan ibnu abi shayba ya ruwaito shi kuma malam alhafiz ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari ya ce isnadin wannan abin da ya auku din na wannan abin da ya gumaka dangane da musamman ambaton annabi ibrahim da hotunan su da shi da annabi isma'il ya ce isnadin sa hasan ne inji al-hafiz ibnu hajar wannan gefan kenan bayan nan sai malamin ya ce mana ar-rasul sallallahu alaihi wasallama yusalli fil ka'bati thumma yakhtubu amama quraish annabi sallallahu alaihi wasallama yayi salla a cikin dakin ka'aba a cikin ɗakin ka'aba ba a waje ba wannan shigar da yayi gashi nan zamu ji yadda abin yake duk da akwai tattaunawa ta malamai dogaro da riwaya da tazo daga Abdullahi dan Abbas yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi sallah a cikin ɗakin ka'aba ba amma wannan riwaya da zamu ji riwayar Bilal ce Bilal kuma yana cikin mutanen da suka shiga ɗakin Ka'abar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malamai suke cewa kalamul muthbit muqaddamun ala kalamin nafi. Mutumin da yake tabbatar da abu to maganarsa ita ake gabatarwa akan wanda ya kore. Ibn Abbas ba da shi aka shiga ba. Bilal ko da shi aka shiga shi yasa malamai har al-Imam an-Nawawi a cikin sharhinsa na Sahih Muslim ya kawo wannan matsala yake cewa maganar Bilal ita ce za a karba kasancewar shi da shi aka shiga ga kuma ƙarin abin da ya auku zamu zo mu ji dangane da Abdullahi ibn Umar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ya fito malami yake cewa thumma ughliqa alayhi al-bab sannan sai aka rufe kofar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki shine ughliqa alayhi al-bab wa ala usamata wa bilali a cikin kuma ɗakin ka'abar a lokacin har yanzu tare da shi akwai usama ibn zaid akwai kuma bilal ibn rabah mun san dai su waɗannan fastaqbala aljidar alladhi yuqabilu albab annabi sallallahu alaihi wasallam sai fuskanci bangon da yake fuskantar kofar ɗakin idan ka shiga ɗakin ka'aba ai akwai bango tunda bango hudu ne ga kofa inda aka shiga to ga bango can da yake fuskantar kofar to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi can ya fuskance shi nan kuma ga wani bangon nan ga wani bangon bayan sa kuma ga bangon kofar da ya shigo ciki to ya fuskanci bangon da ke kallon kofar hatta idza kana bainahu wa bainahu thalathatu azru'in wa qafa sai da ya zama tsakanin sa da wancan bangon da ya fuskanta mu dauka ya shiga ta haka inda muke inda ni nake fuskanta sai da ya zama tsakaninsa da bangon zira'i uku ne sai ya tsaya mana ya tsaya tsakaninsa da bangon zira'i uku waja'ala amudaini an yasarihi a ɗakin ka'aba akwai amudi guda shida a wancan lokaci guda shida wato ginshiki da ya rike ɗakin in an shiga ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya guda biyu daga cikinsu daga gefen damansa kunga kenan misali daga daidai can haka ya tsaya kenan misali idan da nan muka kwatanta masallacin nan shine wa amudan an yaminihi wani amudin kuma wani ginshikin daga gefen damansa kai kenan a tsakanin amudi uku ya tsaya biyu suna hagunsa ɗaya kuma yana damansa sai ya tsaya tsakiyar su ya fuskanci wancan bango dake kallon kofa wa thalathatu amudatin hu wara'ahu sannan sauran amudi guda uku dama guda shida ne su kuma suna bayansa ma'ana kenan sai da ya wuce ukun farko sai ya je ukun na biyu su kuma din a tsakaninsu sai sa biyu a hagunsa ɗaya a damansa ya tsaya tsakiyar guda ukun nan yau to sai ce wa kana albaytu yawma idin ala sittati a'midati kuma dama lokacin wannan daki na ka'aba an gina shi ne an dora shi akan amudi ko ginshiki guda shida thumma sallahu naka sai salla thumma dara fil baiti sannan ya zagaya a dakin wa kabbara yayi kabbara fi nawahihi a kowace kusurwa ta dakin yace Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam wa wahada Allah yayi la ilaha illa Allah thumma fataha albab sannan ya bude kofa kaga an tsarkake daki kenan wa quraishun qad mala'at almasjida sufufan yantaziruna madha yasna'u quraishawa suka taru sun cika masallacin suna jira suga me zai aikata ne domin tun da yazo bai ce musu komai ba abin da yake nan ya fara yin wannan tawafi suna sauraron su ga menene zai aikata fa akhadha bi adadatayr babi wa hum tahtahu sai ya riko da wato dokin kofar ɗakin inda mutum yake sa kafarsa mun san akwai singalalin kofa ko abun in ji Bahaushe akwai abubuwa guda hudu a jikin kofa akwai biyu dama da hagu dogwaye akwai biyu kuma sama da ƙasa to wayannan sama da ƙasa su ake ce ma abudai domin su suke rike da kofa kaman abud dantse ina to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko ya sa hannunsa ya rike abud wannan na sama ya su kuma yace menene wa hum tahtahu su kuma suna kasansa su wato Qurayshawa fa qala sai huduba sai yake cewa wannan adunkule shi ma ya kawo mana nan bayan fitowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna kewaye a lokacin suna takwadayin su ma su shiga kamar yadda ya shiga yana fitowa yadda wata riwaya ta zo sai sahabbai suka dunguma kowa yana kokari farkon wanda ya fara shiga shine Abdullahi dan Umar yana shiga ko ya tambayi Bilal a ina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mun gurin aka nuna masa shi ma ya je gurin daidai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya salla har yake cewa yana dama sai daga baya yake cewa ina ma ya tambaye shi raka'a nawa yayi shi ma ya ga raka'a nawa zai yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya fuskanci mutane sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله نا شيدا باب أبن ديتن جنت أبو تامس سي الله لا شريك له باشد أبو كنت ريا sadaqa wa'dahu ya gaskata alƙawarinsa ma'ana abin da ya alƙawari ya tabbata gaskiya wa nasara abduhu ya taimaka wa bawansa kunga sai ya amfani da lafazin bawansa saboda wannan dai suna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so a kira shi da shi a kira shi bawan Allah kuma manzon Allah wa nasara abduhu wa hazama alahzaba kuma ya ruguza rundunoni na kafirai wa'dahu shi kadai Allah din haka ya ruguza su ala sai ce ku saurara kullu ma'thuratin duk wata ramuko duk wani ramuko duk abin da za a rama na wani ya taba wani ya taba ya zubda jinin wannan au malin ko wata dukiya au damin ko wani jini fa huwa tahta qadamayya hataini to daga yau yana karkashin kafan nan tawa ma'ana an take shi sabon tsari za a shiga kuma yanzu ma'ana duk wani wanda da ya taba maka dan uwa ana neman daga ka ganshi ka rama daga kun mana kaza to duk an manta wannan yanzu ku duba ku ga hali irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka yi masa da cin mutunci da kora duk yace waɗannan abubuwa duk an tashi ba wani daga cikin sahabbai da yazo daga Madina daga cikin muhajirun da zai ce to dama na tuna kai ne ka kwace min dukiya ta lokacin da na hijira kai ne kai kaza kai ne ka dama ka ci min mutunci an doke mun kaza an yi mun duk yace wannan yau duk an rushe shi sai dai a zancan sabon lissafi yace illa sidanatul baiti ma'ana nan yana nufin kenan komai an rusa shi duk wata doka yau babu ita duk wani abu misali kamar ka ce ne duk wani case da yake kotu da ake jiran a yanke hukunci a kansa to yau duk an rusa shi duk wani tsari da ake bi a garin nan na maka yau duk babu shi ya tashi duk mai rike da wani hukunci duk an rusa shi ba shugaba na rusa wannan shine ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin istifna'in da yayin zuka wanda zamu ji ya bar wasu bangarorin da sun shiga cikin ya kamata a ce da ma sun shiga cikin abin da yake nufi gashi sai sai illa sidanatul baiti sai waɗanda suke da ma su ne masu jagorancin lura da ɗakin Ka'aba kuma zamu zo mu ji yadda yake su ma'ana masu shiga su wanke ɗaki su kula da shi su gyara shi da makulli kuma ke hannunsu to duk masu kula da wannan aikin su a bar su akan aikin su kun gane wannan shine sidana dama shi yasa ake cewa asadana sune masu kula da ɗaki da wajen ibada a wasiqatul haji da kuma shayar da alhazai ma'ana waɗanda aikin su ne su ɗebo ruwan zamzam su riƙa rabawa alhazai to su ma ba a cire su daga aikin su ba su ci gaba da aiki ala sai kuma yace wa qatlul khata'i shibhul amdi kisan kuskure wanda yake yayi kama da naganganci to sai malamin yasa sharba sai yace as-saut wal 'asa shine inda aka yi amfani da bulala ko sanda wajen dukan mutum sai ya mutu fa fihi addiyatu mughalladatan to wannan daga yau hukuncin shine za a bada diya kuma diya mai karfi ma'ana mai kauri sosai shine mughallada gashi mi'atun min al-ibil raqumi 140 minha 40 daga cikin su wanda fi butuniha auladuha 40 masu ciki kako nan dole ya fi tsada shi ita ce abin diya wanda take mughallada wannan hukunci ne da daya kafin wannan fatu maka ba haka yake ba kawai mi'atun min al-ibil ake bayarwa kowace to amma daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi kisan kuma na kuskure amma wanda ya kama da naganganci mun san kisa nau'i uku ne akwai qatlul khata akwai qatlul amd akwai kuma qatlul khata shibhul amd kisa akwai na kuskure akwai naganganci akwai kuma na kuskure da ya kama da ganganci shine idan mutum ya dauki abinda ake duka da shi ba wanda ba a saba yin kisa da shi ba in ya dauki abin da ake kisa da shi yadda ki mutum kamar misali a ga mutum ya sa takobi ya sari mutum to dama wannan kisan ganganci ne amma misali mutum ya dauki bulala ya ta dukan mutum har ya mutu ko ya dauki sanda ya ta dukan mutum har ya mutu wannan aikin ana kiransa na kuskure amma ya kama da ganganci to shi hukuncin sa diyar da za a bar a cikin sa shine wannan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne to shine abin da ya ambata sannan ya ci gaba ya ce ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa inna allaha qad azhaba ankum nakhwatal jahiliyyati allah madaukaki ya tafi muku ya dauke muku alfaharin jahiliyya shine nakhwa iftikhar alfahari na jahiliyya wa ta'azzumaha bil aba'i da kuma jiji da kai da hanyar lura da iyaye mutum ya rika ganin girman kansa ya ce ai mu ne yan wane mu asalin mu wane ne da wane to wannan abin duk jahiliya ce don haka har yana da kyau musulmi a ce ya nisanci wannan ka zo kana alfahari da babanka ai mu gidan mu gidan kaza ne mu yan asali ne mu wane ne gidan wane sai ya tabbata kaza da kaza duk wannan ba shi bane asalin abu shine musulunci duk mutumin da yake musulmi ne mai la ilaha illallah to kar ai masa alfahari da cewa nan gidan wane ne nan gidan wane ne wane matsayinsa a gun Allah ne yawa idan shi din ya tsaya da haƙin da ya kamata mai daraja ne mai mutunci Allah ya karba aikin sa shikenan kai kuma ba shi zai ma amfani ba kai naka ne zai ma amfani duk darajar uba idan da bai yi kama da shi a wajen aikin sa ba ba abin da wannan daraja za ta amfanar masa kunga idan da wani da zai fa'idanta da wani abu da za a fa'idanta da shi saboda darajarsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk mutumin da koda yana da alaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in bai musulunta ba ba wani abu da zai samu don haka babban abu shine mutum ya zama musulunci na shine komai a gunsa ba zancen gidanmu da gidanmu ba sai ce annasu min adam duk dan adam wato duk mutum ko mutane baki ɗayan su asalin su min adam daga annabi adam suke wa adam min turab annabi Adam kuma asalinsa daga ƙasa aka yi shikenan babu wata wasiyya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan ta nuna matsayin dan adam da nuna cewa babu wani abun alfahari da wani zai nuna wani wannan da gidanku sarakai ne nan gidanku malamai ne da gidanku kaza a'a kowa matsayinsa ba zancen wani alfahari akan wani yawa wannan ga asalinsa ko wani a ce wani ma ba shi da asali da makamancin wannan in dai shi tsakaninsa da Allah musulmi ne mutumin kirki to ba zancen tunan wane ne kaza dinsa wane ne kaza dinsa wannan yana cikin abubuwa na jahiliya thumma tala hadhihi alayata sannan sai karanta wannan aya ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum lalle mun halice ku min zakarin wa unsa daga maza jinsin namiji da jinsin mace waja'alnakum shu'uban kuma muka sanya ku kuka zama ƙasa ƙasa wa qaba'il da kuma ƙabila ƙabila haka muka sanya ku dan me muka yi wannan ga lamu ta'lil lita'awanu lita'arafu lita'arafu domin ku san junan ku kawai sanin shine amfani a san cewa wani dan wani ne wani ma dan wani ne kuga iya alfazin da Allah madauke faɗa kenan la li tafakharu yawa ba dan ku alfahari wani dan kaza bane wani dan kaza bane ko ne da alfahari da asalin gidansu ko unguwarsu ita ce mai kaza ko garinsu ya fi sauran garuruwa duk wannan jahiliya ce a lita'arafu sai ce inna akramakum inda Allahi atqakum lalle wanda fi karimci ya fi daraja ya fi girma inda Allahi domin karimci na gurin Allah shi ne mafi muhimmanci ba inda nasi ba sai ce wanda ya fi karimci da girma inda Allahi a wurinku shine wa atqakum wanda ya fi ku tsoron Allah ya fi ku bin dokokinsa da haka shi Allah subhanahu wataala tunda ba shi da alaka ta jini tsakaninsa da kowa alakar kowa shine yadda ɗayan zai fi ɗayan zama bawa ga Allah da haka idan ka fi wani zama bawa ga Allah to shine kai ne wanda Allah yake so inna Allaha alimul khabir lalle Allah masani ne kuma mai cikakken ilimi to wannan shine abinda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya karanta duk da dai ba iya abinda ya ambata kenan ba ya faɗi wasu abubuwan a wannan wuri to sai kuma la tasriba alaikum al-yawm wannan wanda matashi ya ce da malamin ya sama wannan suna thumma qala sannan sai ci gaba yake cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'shara quraish ya ku quraishawa ma tarawna anni fa'ilun bikum me kuke gani zan yi da ku ga sunan kowa zare idan su yana tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam to yau fa dan su a karatun da suke yi ko in ce ma'angar da suke hange shine yau fa ba Allah ne ya samu mulki akan mu ba zance annabi kuma kuma da magana Abu Sufyan da yake ga Abbas yace mulkin dan dan wannan naka gashi ya zama kaza sai ce ai ba dan ba mulki bane nubuwa ce to su an hangan da suke yi ya samu mulki in ko mutun ya samu mulki akan mutanen da suka zalunce shi me yake yi ramu ko yake to shine sai yake tambayar su ya ma'ashar quraishin ya ku taron quraishawa ma tarawna anni fa'ilun bikum me kuke gani zan muku me kuke tsammani zan ce ai muku yanzu qalu sai suka ce khaira alheri muke sare da kai akhun karimun kai dan uwa ne mai karimci wa ibnu akhin karimin kuma dan uwa ne mai karimci qala sai ce fa inni aqulu lakum to ni abinda zan ce muku shine kama qala yusufu li ikhwatihi irin abinda annabi yusuf ya gaya ma yan uwansa la tasriba alaikum alyawm babu zargi akan ku yau idhabu ku tafi fa antum at-tulaqau ku ne sakakku ma'ana kowa je abin da yake da ya zan kowa mai yanci ne a cikin ku wannan yana cikin manyan manyan kudurori da ake ambatawa dangane da iya shugabanci da iya jagoranci da kuma adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna ya tabbatar wa duniya cewa abin da yake gabansa shine a karbi wannan addini na Allah a shiga cikin sa a tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganar neman girma bane kuma wannan yana nuna maka duk mutumin da aka yi masa wani abu ko aka tsokane shi ko aka taba darajarsa ko mutuncinsa ko jininsa in ya hakura yayi halin girma to kara daukaka yake in kuwa ya dauki wani abu sai ya rama sai ya tsare mutuncinsa to sai Allah madauke bashi da mutuncin nasa mun fahimci wannan dalusa dai a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan suna da yawa kowa da zamu mai da fefan abin da muka sani a baya na irin cutarwa da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mun karanta a wannan wuri to yanzu ka halarto wannan abin kuma gashi ya tsaya ga waɗanda suka cutar da shi din nan yau ya samu ƙarfi a kansu suna tsammanin zai ce aje duk a kakkashe su sai yace gaba daya an sake su an kyale su sun zama entatu kowa abin da yaso doka ce dai da shugabanci yanzu yau nasa ne kaga wannan ya tabbata adalci da kuma hakuri da kuma halin girma Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu hakuri to sai miftahul baiti ila ahlihi yadda maganar mabudin dakin Ka'aba lamarin sa ya koma ko ya kare kai zance thumma jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a masallaci faqama ilayhi aliyu radiyallahu anhu a wata riwayan al-abbas sai aliyu ya tashi ya tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya kuma an ce abbas ne wa miftahul ka'bati fi yadihi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi mabudin nan a hannun Uthman ibn Talha ai ya mika ne aka bude masa dakin Ka'aba to yanzu da aka bude dakin ya gama yayi sallah a ciki ya fito yayi hudubarsa sai koma wani wuri ya zauna a masallacin mabudi yana hannun wani ba dai hannun Uthman bin Talha ba ake ko yanzu gashi yana hannun Ali ko a wata riwaya yana hannun Abbas sai Ali ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga mabudin dakin Ka'aba din a hannunsa faqala sai ya ce ya rasulullah shiwa shi Ali radiyallahu ta'ala an sai ya ce ya manzon Allah ijma lana alhijabata ma as-siqaya ka hada mana dama mu banu hashim aikin mu shine siqaya shayar da alhazai a ba su ruwan zamzam ne shi ma wannan aiki ne na hidima ga alhazai to ka hada mana ma as-siqayati ka hada mana alhijaba shine kariya da gadin dakin Ka'aba ya zama ki yana hannun mu mabudin dakin Ka'aba a hannun mu shine ma'anar hijaba din kun fahimci zancen? To me ya faru hadda karawa ya ce sallallahu alaika salatin Allah tabbata ga gare ka in ji Aliyu yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan irin kalmar yabo ce ta cin hanci zai faɗa ba amma dai ya dace ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin girmamawa gare shi wa fi riwayatin a wata riwayar annal ladhi qala dhalika huwa al-abbas kamar da ambata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال صلى الله عليه وسلم يسي أين أثمان بن طلحة يسي إنا أثمان بن طلحة فدعي له سيأك كلا مس الشي سين الدعي له أقال يا أم يا سابا يا أمكم وفدعا له بني فدعي له فقال له سيسي دشي هاك مفتاحك يا أثمان أمو makullinka Uthman ya mika Uthman ibn Talha ba Uthman ibn Affan bane ba Uthman ibn Affan kun sani cikin muhajirun wannan Uthman ibn Talha yana cikin mutanen Makka shi ma ya yace ya Uthman ya kai Uthman ungo mabudinku al-yawm yawmu birrin wa wafa yau rana ce ta da'a da cika alƙawari ba za mu yaudare ku ba mabudin duk tarihi an san yana gidanku ku kuke rike da shi to ba za mu kwace kuma mu bai wasu ba ku duba ku ga matsayin Aliyu da matsayin Banu Hashim da matsayin Banu Abdul Muttalib a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidansu ne amma sai adalci yace mabudin nan ga inda aka san shi ku zo ku karbi kayan ku inda ya karba sai hannun karba hannun mayarwa yace ku rike kayan ku kuma alfaharin gidanku ne lamarin ku ne ku za ku ci gaba da rike dakin wato makullin dakin Ka'aba wa fi riwayati ta Ibn Sa'd في الطبقات رواية ابن سعد أسكن الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه أبن ديسي وأثمان بن طلحة لو كسند يميك أمس مبود أو تروان شيني خذوها كوليك إيه وأن مبود خالدة تالدة ميدوما أهنك كما دددية أبو تليد شيني أبو دددية سوه معنى سوه أبو نيدا ما تن أهنك يكي تو حكا كما ننقبا خالد هكذا يدوم أهلنكم من فهمت أبن؟ la yanzi'uha ankum illa zalimun, babu mai karbe wannan mabudi daga hannunku sai azzalimi, inji manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam. Ya Uthman, ya kai Uthman, inna Allah sta'manakum ala baitihi, Allah ya ba ku amincin kula da dakin sa. Fakulu mimma yasilu ilaykum, ku ci daga dukkan abin da zai zo muku na alheri. Min hadhal baiti, daga wannan daki. Bil ma'rufi, ku ci da abin da ta hanyar da aka sani ta alheri wadda bata saba wa shari'a ba. Me yake wannan irin abun adalci? Waye mai irin wannan adalci? Babu wani mai adalcin da yake wannan. Ya hana gidansu wani abun tarihi na alfahari ya bai wani gidan. Kuma gashi nan har zuwa yau, tun daga wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau din nan da nake muku wannan zance, jikokin wannan mutumin Uthman bin Talha din nan su ne suke rike da dakin Ka'aba. Babu wani tarihi da aka yi wani shugaba a Makka da ya karbe wannan kidin. Saboda mai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, la yanzi'uha ankum illa zalimun, don haka duk mutumin da ya karba sunansa azzalimi. Wa zai yadda Annabi ya tabbatar masa da zalunci tarihi ya shiga sunansa azzalimin da ya kwace kidin dakin Ka'aba? Ai kaga ba wanda zai wannan. Ba dade ba ma kwanan nan yan watanni da suka gabata, shi babban gidan dattijo da yafi kowa dadewa a gidan ya rasu, yanzu iyayensa su ne suke rike da dakin Ka'aba din. Kun ga wannan ya nuna cika alƙawarin da shugabanni can a baya suka yi tai kuma har zuwa yau. Kuma gashi ya halatta musu duk abin da za su samu ta hanyar wannan kula da dakin Ka'aba, an halatta musu. Za su iya cin abinsu, wata kyauta da za ta zo dakin Ka'aba, kula da me za a zagaye nan, haka duk abin da zai zo musu an halatta musu. Kar a ce musu an ba su cin hanci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu. To ballantana yanzu a zamanin yanzu da kula su kansu har albashi aka sa musu. A zamanin yanzu gidan gaba ɗaya kula da dakin Ka'aba din tun zamanin Sarki Abdulaziz har zuwa yau, wato daga cikin abinan ofishin da ke kula da haramain baki daya, shi wannan harkar hijaba din da kula da kidin, bayan cewa a gidansu yake to kuma an yanka musu albashi gaba ɗaya yan gidan duk mai wannan harkar da albashinsa da kula da shi da ake har zuwa yau. To wannan kenan. Bilalun yu'azzinu alal ka'abati, Bilal shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya kira sallah a saman ɗakin Ka'aba. To shine shi wahanati salatu, sai lokacin sallah yayi, fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bilalan, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal an yas'ada, ya hau, fa yu'azzin, ya kira sallah alal ka'abati, a saman ɗakin Ka'aba, ƙololuwar saman ɗakin nan ya hau. Wa Abu Sufyan ibn Harb, a lokacin nan da Abu Sufyan ibn Harb da kuma Attab ibn Usaid, akwai Usaid wani gefen a cikin al-Ansar yake, wannan kuma Attab ibn Asid haka shi sunansa yake, wal Harith ibn Hisham da kuma al Harith dan Hisham, su ukun nan julusun suna zaune bi fina'il ka'abati, a farfajiyar Ka'aba suna zaune. Faqala Attabun, sai shi Attab yace, laqad akrama Allahu asidan alla yakuna sami'a hadha, wai Allah ya girmama babana Asid tunda har ya mutu bai ji wannan abun ba, bai ji eh wai bai ji kiran sallah ba. Fa yasma'a minhu ma yughibuhu, dan kada ya ji minhu an min Bilal, hadin wannan damirin na Bilal, kada ya ji ma yughibuhu, abinda zai bata masa rai har zuka shi daga bakin Bilal din nan. A wata riwaya ma hacciya suke, kada wannan maganar wannan bawan bakin ta bata masa rai, ma'ana wannan abinda domin abinda Bilal al-Habashi yake fadi kamar da suka fada. Faqala al-Harith, shi kuma al-Harith ibn Hisham sai yake cewa, amma wallahi ni kuwa, wannan amma ba amma bane, ba amma sai at-tafsiliya ba, amma haka ake ce mata, wallahi na rantse da Allah, law a'lamu annahu haqqun lattaba'tuhu, ni kuwa wannan abin da aka faɗa ɗin nan da na san cewa gaskiya ne, wallahi da na bi, da na san cewa gaskiya ne da nabi to waye na ukun su Abu Sufyan shi kuma ya ga musulunta mun fahimci wannan zancen ai ko to bari mu ji fa qala Abu Sufyan sai shi Abu Sufyan ya ce amma wallahi ni kan na rantsa da Allah la aqulu shay'an ba abin da zance law takallamtu da nayi magana don su biyu suke su ukun suke zancen su ba wanda ya sani sai ce da nayi magana la akhbarat anni hadhihi al-hasba da tsakwaikwayin nan da suke gaban mu da sai sun bada labari cewa na ce kaza ni na san wannan in dai na ce wani abu ma sai an gaya mana ga abin da muka ce to suna nan ku haka fa kharaja alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya zo musu fa qala lahum sai ce qad alimtu alladhi qultu na san abin da kuka ce din na ji abin da kuka ce an sanar da ni abin da kuka ce wani ga abin da yace wani ma ga abin da yace thumma zakara zalika lahu sai ambata musu ce kai ka ce kaza kai kuma ka ce kaza kai kuma ka ce kaza fa qala al-harith wa attab da al-harith ibn hisham da attab ibn asid a lokacin suka ce nashhadu annaka rasulullah mun tabbatar mun shaida cewa lalle kai manzo ne na Allah wallahi mun rantsa da Allah maqtala ala hadha ahad kana ma'ana babu wani wanda ya leki abin nan da muka faɗa fa akhbaraka ballan dai fa naqulu ballan tana mu ce akhbaraka shine baka labari mun tabbata babu wani da yaji maganar da muke yi ballan tana mu ce shi yaje ya gaya maka kaga suna da tabbacin su uku kawai suke maganar nan to kuma gata ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da harafin da suka faɗa babu canji wannan ya nuna su kuma waɗannan mutane kamar yadda na sha gaya muku mutane ne waɗanda munafinci a cikin su kaɗan ne a ɗabi'ar Balarabe a bushe zuciyar take ya yarda da kai ya yarda bai yarda ba bai yarda ba amma ya maka haka haka sam ba su saba wannan abun ba kuma fi wannan can wannan kuma hali ne mai kyau shi yasa suna fahimtar gaskiyar nan da nan suka bi ta lokacin da ba su fahimce ta ba suka yaƙe ta amma irin talawuni irin mutum yayi haka din nan wallahi ba karamin mummunan hali bane kullu ina na gaya mana shi babu hali irin mai muni irin mutum ya zama munafiki yau yana gaban kai ai kaza da kaza cece baki mai dadi in ya koma gun wani kuma ya zazzage ka kuma ya fadi baki magana mai dadi ga wancan wannan abun ba shi da kyau mummunan hali ne ka yadda da abu a san ka haka baka yadda da shi ba a san ka haka babu wanda zai maka wani abu ba tilas bane dole sai ka zama tare da kowa amma ka zama tare da zuciyarka tsakaninka da ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mu to sai salatul fathi au salatul shukri wannan ita ma al-bukhari ya ruwaito ina cikin sahih al-bukhari cewa wa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idin dara ummi hani annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga dakin a gidan ummu hani ummu hani yar uwar aliyu ce bintu abi talib ce yar gidan abu talib ce faghtasala yayi wanka wa salla thamani raka'ati yayi salla raka'a takwas a gidan ummu hani in fi baitiha wa kana dhuhan kuma a lokacin da hantsi ne fa dhannaha man dhannaha salatul duha sai wanda ya zaci wannan raka'o'i takwas din ya zace su a matsayin ita ce sallar duha sallar walaha har ake fadar cewa sallar walaha ko ta zama takwas ko biyu ko kaza ko kaza ko kaza wasu malamai suna fadin cewa sallar duha ce wa inna ma hadhihi salatul fath amma haqiqani ba sunanta salatul duha ba ba ita ce sallar walaha da aka sani ana yi ba ita wannan tana nan daban akwai hadisanta musamman hadisin Abu Huraira da ya ruwaito ta wannan ku hadisin wannan sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta salatul fath yawa sallah ce ta fath wa ajarat ummu hani hamawaini laha ita ummu hani a lokacin akwai mutum biyu da suke da alaka da ta zumunci da jini da mijinta shine hamawaini alhamu da mashi ma shine dan uwan miji ba to mutum biyu ɗan uwan miji shi wannan hamun bai tsaya iyawa ko kani ba duk a karibu dangin mijin mace to hamu ne gare ta ba iya maganar kanin miji ba da ake cewa duk dangin miji dangane da mace hamu ne gare ta to sai ta ba da ijara shine ta ba shi kariya ta ba su kariya ta ce domin idan aka zo ana yaƙi ai mun san wannan dai kalma idan ana yaki tsakanin musulmi da kafirai musulmi zai iya cewa na baiwa wani kariya daga cikin kafirai kar a taba shi to shine a lokacin ta bada kariya ga wasu guda biyu daga cikin ƴan uwan mijinta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan da ana ta zargin ta me yasa ummu hani tai haka me yasa tai haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce qad ajarna man ajarti ya ummu hani duk wanda kika bashi kariya mu ma mun bashi ya ummu hani wa qad kana akhuha ali ibn abi talib da dan uwanta abu ali dan abu dan abi talib arada an yaqtati an yaqtulahuma da yazo gidan ir uwata sa ya gansu ya niyyar ya kashe su fa aghlaqat alaihima haka ne ko sai ta rufe kofa akan su yayin shine baba baiti ta rufe kofar dakin ta ta kulle su a ciki wa sa'alat annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala laha dhalika shine tazo ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta gashi fa abinda ake ciki na bada kariya ga mutum biyu kuma ga aliyu yazo zai kashe su sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a qad ajarna man ajarti ya ummu hani kikenan magana ta kare to mun san dai koyi hakuri da yadda tsarin malam yadda yake rubuto mana abubuwa sai kawo wannan abu ne abu tsare sai kawo wannan abu abun da ya so dai kuma gurgudan istihadin sa ko sun littafan sira sun fado wani abun da shi bai fada ba duk dai kuma dama sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gamawa da ita ta kowanne bangare ka ji komai to gaskiya yana daukar rayuwa don abubuwan da suka auko suna da yawa a ce kowace hadisa sai an baka riwayoyinta da suka zo wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza zai dauki lokaci zaka gurgudan abin da ya ambata kenan kuma yakan takaita da yawa saboda manufar shine ya fitar da abubuwa mafi muhimmanci wadanda za a dauki darasi a cikin su dangane da da'awa sai ihdaru dima'ir rijalin min akabiri almujrimin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zubar da jini ma'ana ba zubarwa nan ka aiki nufi ba yace yayi hukunci kan cewa jinin wane da wane da wane ma'ana ya halatta shine halatta jini annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta jinin wasu mutane daga cikin akabirul mujrimin manya-manyan mujrimai su kuma saboda halin da suka yi a tarihi da halin da suke da shi wajen taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalinsa a wancan lokaci a baya annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wadanda bai kyale su ba saboda su sun wuce iyaka akan sauran mutanen shine gashi yadda wanda zamu shi wa ahdara rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawma idin dima'a tis'ati nafar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukuncin halaccin jinin mutun tara min akabirul mujrimin daga cikin manya-manyan mujrimai wa amara bi qatlihim yace din da aka samu wadannan aka kashe su wa in wujidu tahta astaril ka'bati yace ko an same su sun buye da labulan Ka'aba ma'ana mayafin da aka zagaye dakin Ka'aba da shi sun buya yace ko anan aka kamo su aka kashe su saboda abin da suke da shi na munun adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannun da suke da shi a abubuwan da suka gudana a baya wa hum sune Abdul Uzza ibn Khattab wa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh da Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh wannan ya musulunta har yi hijira sai ya ridda ya dawo yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wannan hukunci ɗin kuma shine wanda daga baya da ya gudu can sayyidina Uthman ya zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yafe masa za ku ji a rubuce-rubucen shi a suna sukan sayyidina Uthman akan wannan abin da saboda dangin sayyidina Uthman ne to amma ba dan wannan din kawai yayi ba saboda wani sababin ya zo da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam aka yafe masa shine kuma har a lokacin sayyidina Uthman ya bashi shugabancin Misra daga bayan musuluncin sa ya miƙe kuma ya tafi daidai yawa domin dama babban abu a musulmi shine koda yayi ridda inda ya sake dawowa to za a ce kuma mun fasa ba masu yawa ba a yin haka sai idan yayi sau da yawa kamar da Allah madauke faɗa innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran zadu kufran shine ba a tuba ba yawa suka doge akan haka har suka mutu to waɗannan Allah madauki ba zancen gafara gare su to har lokacin da yake Misra al-Mitrizi a cikin littafin sa al-Khitat al-Khitat littafi ne na tarihi na malam al-Mitrizi ibn Muhammad al-Mitrizi babban malami ne kuma masanin tarihi wanda ya rubuta littafin tajridi tauhidil mufid wanda muke karatun sa yanzu a dutse akan tauhidi awwal kitab da aka rubuta a tauhidul uluhiyya da wannan suna tauhidi domin ya rasu 845 to yana da littafi na tarihi a cikin sa yana cewa wa makatha amiran wannan abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarhin din ya zauna a matsayin shugaba a misra muddata wilayati uthman duk tsawon shekara 12 da uthman yayi da wasu watanni a kulliha dukkaninta mahmudan fi wilayatihi abin yabo ne a wajen shugabancin sa ma'ana kun ga islamin hasuna islamuhu abin da nake so dai in faɗa kenan ma'ana musuluncin sa yayi kyau daga baya har yayi abubuwan kirki har az-zahabi a cikin siru alamin nubala da yazo magana akan sa yana cewa wannan bawan Allah lam yata'adda a wala fa'ala ma yunqamu alaihi bai ta'adi ba bai yi barna ba kuma bai aikata wani abu da za a zo a ce an soke shi akan sa ba wa kana ahada uqala'ir rijali yace dai ne daga cikin wato mutane masu hankali a lokacin da aka yi wannan abun fa a Makka na halatta jinin sa din yana shekara 25 kun ga saurayi ne yawa to daga baya kuma ya samu wancan abin da ya samu na faɗi wannan dai dan saboda abin da la'alla za ku gani a cikin abin da masu magana akan sukan Uthman radiyallahu ta'ala anhu suke ambatawa dangane da musamman wannan bawan Allah din kuma ko ma mutum me yayi in aka zo da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yace ya haife masa to kuma zance me wani zai saki kwakwalo annabi sallallahu alaihi wasallama yace to je ka an dauke an fasa umarnin aka she kan je ka an yafe kuma yazo yayi musulunci ya tafi kuma daidai har suna cewa akwai abubuwa da yawa a Misra na aikin alheri su gadoji su wato abin nan hanyar ruwa da harkar tsarin noma wannan mutumin shi ya fito da su shi kawo mutanen Misra lokacin da yake shugabanci kuma ya amfane su a duniyance sosai to mu je dai wannan kenan na faɗe shi ne saboda ambaton sunan sa da aka yi na uku ne ko mun ji Abdul Uzza ibn Khattab da Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh to sai kuma Ikrima ibn Abi Jahl da Ikrima dan Abu Jahl wal Harith ibn Nufail ibn Wahb wa Maqis ibn Subabata wa Habbar ibn al-Aswad wa Qainatani da wasu mawaka guda biyu mata sune Qainatani al-Qainatu ita ce matar da al'adar Larabawa ake zuwa da ita tana waka tana rawa a gaban mutane ana shan giya mun san wannan abun aiko an saba ana yi to irin wannan su ake ce ma Qaina to waɗannan Qainatani Ibn Khattab na shi Abdul Uzza Ibn Khattab nasa ne bayi ne dama ake samu galibi su samo su kuma su ne musu rawa a gaban su ana shan giya ana murna yan mata tsirara wancan da a jahiliya to su ma saboda a zamanin can baya akan yi amfani da waƙen su wajen sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sa su su yi waƙe su zagi annabi sallallahu alaihi wasallama to shi yasa su ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta jinin su waɗannan mata guda biyu kanata tughanniyani bi hajwin nabi kun gani suna yin waka suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zambo a waƙe wasara da kuma mace ta gaba ko mutum ta gaba ita ce sara maulatul li ba'd bani abdul muttalib ɗaya daga cikin yantattun bayi na ɗayan bani abdul muttalib ita ma sunanta sara ita ma tana cikin waɗanda wahiyar lati a wujida ma'aha kitabu hatib ita ce matar da hatib ya baiwa saƙo ta kawo ta sa a cikin kitsanta wanda muka yi magana a baya to ita ce wannan matar ita ma tunda bata nuna tuba ko wani abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ita ma tana cikin waɗanda za a kashe aka ce a nemo ta to shine nan ya bi yanzu kowanne ɗaiɗai ya yi magana akan an kashe shi ko ba a kashe shi ba ya tuba ko bai tuba ba su za mu ji yanzu fa amma ibn abi sarh amma shi ibn abi sarh fa ja'a bihi uthman ila annabi sallallahu alaihi wasallam wa shafa'a fihi uthman yazo da shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ceto ya cece shi fa haqana damahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi masa kuma ya kyale jinin sa ba a ma'ana ba a kashe shi ba wa qabila islamahu kuma ya karbi musuluncin sa ngani tunda an zo da shi ne a matsayin musulmi domin idan da a kafirce yake shi ma Uthman ai ba zai wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a kashe mutum kuma kai ka bo da shi a kafirsan yana kafiri kuma ka ce a yafe masa amma musulunta yayi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Uthman ya zo da shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to gashi ya musulunta a yafe masa kuma aka yafe masa ya karbi musuluncin sai ya ce shikenan in mai gida ya karbi abu to kuma a yaren gida wane zai zo ya ce wani abu to ballantana ma ba yaren gidan bane masu waɗannan irin suyutai ko almajiran gidan ba su kai ba wa qabila islamahu ba'da an amsaka anhu raja'a an yaquma ilayhi ba'd as-sahabati fayaqtulhu wato ya karbi musuluncin sa bayan da ya saurara jiran har a samu ne ga cikin sahabbai da zai je ya kashe shi to ba a samu an kashe shi ba har ya karbi musuluncin sa lokacin da Uthman ya zo da shi wa kana qad aslama qabla dhalika da ya musulunta can baya wa hajara har ya hijira thumma irtadda sannan sai ya ridda wa raja'a ila makka ya dawo makka wa amma ikrimah ibn abi jahl ففر الى اليمن شي كما سي غدو زوا يمن فاستأمنت هكذا فاستأمنت له امراته ما تسى تنمي امنتت دشي فامنه النبي اتما النبي صلى الله عليه وسلم يكربي ناتا يكربي امنتين فكا شي wannan ba azanci ba idancan zargin sa ba ba zargin matar ba ko saboda ita ba Uthman bace a gun shi'a ita ma nan matar sa tazo ta roka cewa ta bashi aminci a yafe masa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba fatabi'athu tabishi faraja'a ma'aha wa aslama tabishi can yaman din ta karbi ma'ana shine ista'manatu ta nemi masa aminci a yafe masa kisan kuma ta tafi can ta kira shi ya musulunta suka dawo tare ba magana ta kare ba faraja'a ma'aha wa aslama wa hasuna islamuhu shima ikrimah ibn abi jahl matas abinnin musuluncin sa yayi kyau to wannan ya miƙe ko dole mun ji na wa amma ibn khatal to mun ci gudan ya kare nan to amma shi abdul uzza ibn khatal fa kana muta'alliqan bi astari alka'bati shi zuwa yayi makale da rigar dakin ka'aba fa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo gun manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu ya bashi labari fa qala sai ce uqtulhu je ka kashe shi fa qatalahu ya je kuma aka kashe shi wa amma maqis ibn sababa amma maqis dan sababa fa qatalahu numaila ibn abdullah wanda ya kashe shi shine numaila ibn abdullah wa kana maqis qad aslama qabla dhalika shi ma da ya musulunta thumma ada ala rajulin min al ansari fa qatalahu sannan sai ya kai hari ga wani daga cikin al ansari ya kashe shi thumma irtadda kuma sai ya ridda ya bar musulunci wa lahiqa bil mushrikin ya dawo cikin mushrikai kuma bai musulunta ba kuma aka samu aka kashe shi wa amma habbar ibn al-aswad amma shi habbar dan al-aswad fa huwa alladhi kana qad arada li zainab bint rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na'am to dai tsallake ko to abin ne sauri ya samu wa amma al-harith amma shi al-harith fa kana shadid al-adha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma mai tsananin cutarwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi makkata fa qatalahu ali shi kuma ali ne ya kashe shi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa amma Habba shiku Habbar ibn al-Aswad fa huwa alladhi kana qad arada li Zainab bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine wanda lokacin da Zainab za ta yi hijira din nan mun yi magana a baya ko tana da ciki shine wanda hina hajara lokacin da ta yi hijira arada laha ya bijiro mata fa nakhasa biha ya zungure ta shine nakhasa yadda ake misali idan mutum ya hau jaki ko doki ai ana zunguri ko duka to akwai kuma ya cicciki kuturin sa dan ya sauri to shine ake cewa nakas to haka ya zunguri a jikin ko cikin Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da take hijira fa nakasa biha hatta saqatat hasa da ta fadi ala sakhratin akan wani dutse wa asqatat janinaha hatta ibarin dan da take ciki da yake cikin ta fa farra habbar yawma makka ran da akai wannan abu a makka sai ya gudu thumma aslama sannan daga baya shi ma ya musulunta wa hasuna islamuhu kuma musuluncin sa yake kyau kuga ba zo an ce kai kai wa ir manzan Allah kaza da kaza don haka shikenan har duniya ta tashi ka lalace ba a masa wannan sai aka karbi musuluncin sa wa amma alqainatani dan za mu tsaya su ko wadannan ƴan mata guda biyu masu rawa da waka fa qutilat ihdahuma dayan su an kashe su واستؤمن للاخرى غير كما اكن ما امنتي اكا امنتي دا اكا قالتا فاسلمت حتى مسلمتا كما استؤمن لساره واسلمت كما ايت ما ساره وتن يردا بن مولا تا جدن بني عبد المطلب دا اكا فدا ايت ما ان نيمن متا امنتي اكا باتا امنتين كما تا مسلمتا wannan kenan to abin da ke gaba dole mu tsaya nan shine abubuwan da Malam Ibn Hajar ya ambata cewa banda waɗannan akwai wasu riwayoyin da suka go da ƙarin wasu mutanen da su ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin a kashe su gaba ɗaya mutanen da guda 14 ne maza 8 mata 6 zai zo nan darasin gaban insha Allah sai mu ji su kuma mu shiga sabon abu saboda lokacin yanzu ba zai isa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana al'amuran mu Allah ya ƙara mana ilimi ya kuma ƙara mana samun fahimtar abin da muke karanta na sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon daukar darussan da ke ciki ya ba mu damar aiki kuma da abin da ke ciki Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ya tsare mu daga kowane irin sharri da ke tunkarar mu Allah ba mu hadin kai da son junan mu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.